يومنا هدو روتن شعبان يرى النبي صلى الله عليه وسلم دولا لدري هدو لا أربعين لا بقي وانا يلاتي دا شرين دا نوني شرين دا أكو روتن داشي كلا تدبو بيو شرين دا شدة muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wadha'if ramadan yau zamu tashi faslu fi qiyam ramadan haka ne mu wannan babu zai magana ne dangane da falala da hukunci na yin tsayuwar watan ramadan ma'ana salloli da ake cikin watan ramadan tun daga asham har zuwa qiyamul layl a cikin dare عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يا رويت لك من زم الله الله يسلم يتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا لون دا يتي ووطا رمضان صور إيماني كما صور نيم الله دا غفر له ما تقدم من ذنبه يا سامي غافر دأب الليل يا يوتي نزنبش wanda ya tsaida sai samu yayi tsayawa tun daga farko har ƙarshe tun daga farko har shi ma haka kai tun daga farkon kiyamul layl haka kai mutun yayi dan Allah kuma dan neman lada wurin Allah to Allah ya mishi gafara sanabban shi abi kamata ba a ce muna gudun ya kamata ba a ce muna gudun tsayuwar dare musamman asham asham ba ta da wahala sosai bata kai tsakiyar dare wahala ba saboda lokacin da ake intaba wanda ke yin kwana duk wanda kawai yana kokarin barin ta dan yaje yayi sannadi kawai ko dan yaje wani shagalin duniya ne kawai ba yin kwana ba wanda ke yin bacci ko ba haka ba idan mi zamu nan ga gudan irin wannan lada mai yawa a fara da waka yi sallar isha'i mai hakuri mu lokaci ne in wani wata ya wuce ba za ka samu wannan falalar ba lokacin abu kuma ayi shi in ji mahaukaci wani abdurrahman bin auf radiyallahu anhu an karɓi hadisi daga abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara shahr ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi watan ramadan fa qala sai yace inna ramadana lalle watan ramadan shahrun faradallahu siyamuhu wata ne da Allah yace wajibi ne ayi azumin shi azumce shi gaba daya wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu lalla ce kuma lalle ni na sunnanta ma muslimi tsayuwar shi daraka tsayuwa a cikin dararen watan ramadan sunna ne ba wajibi bane ma'ana in kai zaka samu lada in ka bari kuma ka bar ladarka fa man sama duk wanda yayi azumin watan ramadan gaba daya wa qamahu kuma ya tsaida shi ma'ana ya tsayuwar shi a cikin dare imanin wahtisaba saboda bare gaskiya saboda kuma neman lada wurin Allah subhanahu wataala kharaja min adh-dhunubi wannan mutumin ya fita daga zunuban shi ka yaumi waladathu ummuhu kamar kai ka ce ranan nan mahaifin shi ta yi shi sabon haihuwa ya kaga ba da laifin komai wurin Allah zaka mutum zai komawa in dai yayi waɗannan abubuwa da aka ce ya azumi kuma yake yamul layli to Allah subhanahu wataala zai gafarta mai zunubin shi gaba ɗayan su duka komai yawan ko sun cika ba za mu tafi cika duniya da laifi amma in ka cika ma Allah ta'ala bi gafara ne sai ya fi maka akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i fitar da wannan hadisi وقال يتي الصواب عن أبي هريرة يتي أبن ديك ديلي شيني حديثن دك أبو هريرة ما نام غنم أبو هريرة تجي وما غنم ما يجيب تجي صلى الله عليه وسلم فما دي إذن من نم غنى بيلن ودى النم فللا أي كاسا صحابا النبي صلى الله عليه وسلم باب يد زائي فريتا لتنانيش da ra'ayin shi da ganin dacewar shi'a'a sabai suna da ladabi da biyayya akwai maganganu waɗanda suke nuna kwadaitar da mutane su yi wani abu amma da ba jeran to maka lada na ai ba yi tawa sai daga bakin da ba ya karya kuma ya dace da irin maganganu hadisin da ya gabata man qama ramadana ko ba haka ba imanan ihtisaban ghufira lahu kuma ga wannan ma ai ai daidai da shi ko babu wani bakon abu ciki ko ba haka ba inna allaha ko inna siyama inna shahra ramadan zakara shahra ramadan fa qala inna allaha farada allahu siyama wa ana wa inni sannantu lakum qiyamahu haka ba wani bakon abu a ciki wanda za a cewa bai faruwa ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce wato sahabi zai faɗe shi ba tare da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya samu dace wal nadhkur hauna malan yace anan gurin bari mu faɗi farafan wani bangare bi fadli qiyamil layl a cikin falalar tsayuwar dare tunda ana maganar falalar falalar tsayuwar dare ko to bari mu faɗi wani bangare daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke kwadaitar da mu a bisa mu tashi mu raya darari da ibada qala allah ta'ala allah mai girma da daukaka ya ce tatajafa junubuhum 'anil madaji'i sasannansu suna yin nisa daga wuraren kwanci muna ganewa ko ma'ana jikinsu yana yin nisa da shimfiɗinsu na tabarma ne na matala ne na gado ne duka suna ƙauracewa suna nisanta ma'ana ba su kwantawa kusa gadajensu har lokacin da za su tashi su yi sallah asuba suna tashi wani yanki na dare ko tsakiyar dare su koma kwana ko kuma ƙarshen dare wanda daga wannan ibada ta su kuma su yi sallah asuba ma'ana dai suna cikin bacci suna ƙaurace ma shimfiɗinsu yad'una rabbahum suna ta roƙon Allah mahaliccinsu ma'ana suna bauta ma Allah subhanahu wataala khaufan saboda tsoro dan tsoron Allah subhanahu wataala ba dan yabon mutane ba ba dan sun kare da safi su zo suna gaya ma mutane cewa sun kwana suna tsayuwa ba a'a suna yi saboda tsoron Allah tsoron Allah su shi ya kai su bauta ma Allah subhanahu wataala a cikin dare wa tama'an kuma saboda kwaɗayin rahama Allah subhanahu wataala suna yi ne saboda Allah ya biya su Allah ya ba su lada su samu gidan aljanna shi yasa suke kaurace ma shimfiɗin su ba su kwanta su wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma Allah subhanahu wataala yace daga abinda muka azurta su suna ciyarwa mana daga abinda muka ba su na arziki to ba ruwa suke ba suna ciyar wanda Allah ya ce su ta shekara ta zakka sannan kuma suna ciyar da iyalinsu ba su masu ruwa ba su masu mako suna ci da iyalinsu yayansu maza da mata matansu suna ci da su suna ciyar da iyayensu suna ciyar da danginsu mana dai Allah ya ba su to su ma suna badawa kuma Allah subhanahu wataala ya waka ne dan ka biya bukata kuma ka taimaki wanda ka yi shine amfanin dukiyar Allah ya baka ita ba ka ci ba ka aji in ka ci ka koshi ka raga ka aji sai gobe kuma baka san kowa ba sai kanka to wannan ba rayuwa ce ta musulmi ba musulmi yana so in ya ci in ya samu ya koshi ya biya bukatar shi to ita na kuma waɗansu ban samu irin yadda ya samu ba kuma suna nan da yawa cikin yan uwan shi cikin dangin shi cikin makusantan shi Allah ya sa mu dace wa madaha qauman kuma Allah ta'ala ya yabo wasu mutane fa qala sai Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kadan ne daga cikin dare suke kwantawa su yi bacci wa bil ashari hum yastaghfiruna a ƙarshen darare kuma suna istighfari, suna roƙon gafaran Allah subhanahu wataala. Su kwana suna kiyamul layli, ƙarshen daren kuma su yi zanne, su yi roƙon Allah ya gafarta musu. Kaga mutanen Allah ne ba, mutanen kirki ne. Farkon aya Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Lalle ƴan aljanna masu tsoron Allah suna cikin aljanna, kuma suna cikin ruwayen aljanna. Akhidina ma atahum rabbuhum, suna karɓa abinda Allah subhanahu wataala ya ba su. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, lalle su sun kasance masu kyautatawa ne gabanin haka. Shin sai Allah ya ci gaba da cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjahu wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashe kaga duk da suke masu tsoron Allah ne suna da bi don istighfari wa ke neman shi mai laifi, kuma dukkan mu masu laifi ne. Ma'ana duk tsoron Allah ka kuma sai ka same ka gana mi tawa kana da laifi. Ma'ana su masu tsoron Allah ba su rena laifi, laifi ba dabi'a su bane, amma duk da haka nan ba su rena shi ba. Dan kaɗan ɗin wanda suke ganin ba komai ba ne suna zan nawa su roƙi Allah gafar shi. Muna fahimta ku? Domin akwai laifukan da muke renawa ba mu ma roƙon Allah gafar su, saboda muna ganin ba komai ba ne, su kuma komai ne. Laifi ba da kankanci wurin Allah, ko yaya yake in ka yi shi ka tuba ka roƙi Allah gafar shi, kakka rena shi ka ce wannan me zai mani. Allah yana yin tsari ka ranar kiyama saboda ka rena shi. Allah ya ce na hana abu ka ce kuma me zai maka, kai baka san bala'in laifi ba ko? To sai ka su bayan Allah na kwarai, ko yaya suka ma Allah laifi, tsayawa suke suna roƙon Allah gafar shi. Wanda bai san abin da yake ba shi ne yake cewa ai wannan ma ba sai na roƙi Allah ba, ta Allah yana iya mana gafar shi saboda ɗan ƙararrami ne bai kai ya kawo ba. Don kariyo baka roƙi Allah gafara ba, gobe kai baka roƙi Allah ba, jibi kai baka roƙi Allah ba, in kai wata kana yi laifi nawa kenan? Guda 30 ba su da yawa, ƙaramin nan ba ya koma babba ba. Yanzu in kai asusun ka kullum kana zuba dala 10 kullum, ma kai kwana 30 ba za ka jiya nauyi ba, ko ba haka ba? To wannan ba asusun ya jiya ce kake ba dawa, kana ba mala'iku a jiya ayyukanka, a aje mai, a aje mana wannan zunubin shi ba na aje ba, sai na roƙi gafara ba. Nuna wata dai kenan ba, ina ga shekara zunubi 360, to ina shekara 2, ina shekara 3, ina tsawon rayuwarka ba ka rena wannan laifin, kana ganin ba komai ba ne. Don haka tara ma shi ya za ka ganin shi. Saboda haka bayan Allah na kwarai, roƙon Allah subhanahu wataala suke gafara. Shi yasa manzo Allah ya koya mana mu ma ba zai roƙon Allah gafara, saboda shi ma yana roƙon Allah gafara. Wa qala ta'ala, kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Bayan Allah mai rahama, mutanen kirki waɗanda Allah ƙarshen ayoyin ya ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, waɗannan ana sakanta musu da ɗakunan aljanna saboda haƙurin da suka yi. Wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama, kuma za a zanki haɗuwa da su a cikinta, ana gaida su ana yi musu sallama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, to waɗannan bayan Allah na kware da Allah zanu siffofinsu, daga cikin siffofinsu Allah ya ce su ne waɗanda suke kwana suna sujada suna tsayuwa, gawa suke yi ga Allah mahaliccinsu. Duka waɗannan ayoyi kaɗan daga cikin ayoyin Al-Qur'ani ne waɗanda suka kwadaitar da mu akan tsayuwar dare, kan cewa duk wanda yake so ya gaba da duniya lafiya, duk wanda yake so ya samu kyakkyawan sakamako ranar kiyama na aljanna, to ya raye dare, dan cikin dare ya zanki ibada. Wato wannan ibada ta tsakiyar dare ko ta ƙarshen dare da ake yi, ibada ce daga cikin ibadodin da Allah yake son bayi saboda suna yi. Saboda haka kar mu yarda a bari mu in yarda mu yi ba gobe bi, in mun tsallake wannan rana to wannan kan mu tsallake haka, lokacin da muka samu dama kada mu bari wannan dama ta kuce mu, domin sai mu samu yabon Allah subhanahu wataala wanda ya mu bayi shi na kwarai. Allah ya sai mama a cikin su.
Amin.
Warawar Tirmidhi, Imam Tirmidhi ma rawatar Abdullah bin Sallam, daga Abdullah bin Sallam, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nas, lalle ya ce ya ku mutane, afshu salama, ku yawaita sallama. Ku yada sallama, mana din ka gamu da mutane kai musu sallama, afshu salama. Wa at'imu at'ama, kuma ku ciyar da abinci. Mana kakka da kata da sallama kawai. Ba ita kada ka ce kai ba, an ce kai ta kuma an ce kai wani abu bayanta. Ku ciyar da abinci, mana ku ciyar da abinci gawa. Wai tuyi muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yawwa, miskini da maraya da kaman me ku ba su abinci. Mana waɗanda kuka bi suke da tsananin buƙata zuwa ga abinci, to ka kuma da su a cikin rayuwa. In kun ci ku ba su suma. Wasilul arhama, kuma ku yi sadar da zumunci. Ku sadar da zumuncinku. Yawwa, zumuncin uwa da na uba. Bangaren dangin uwa, bangaren dangin uwa, da a sadar da zumunci. Da zan ki sadar da zumuncin ƴan uwanka waɗanda kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, ko kuma ƴan uwanka waɗanda kuke ɗan namiji da ɗan mace, ko kuma ɗiyan maza kuke ko ɗiyan mata, zumuncin da ya haɗa kuke nan, a zan yin zumunci. Da haka ne ake samun albarka a cikin rayuwa, da zuwa ganin ƴan uwa, da kira ƴan uwa a gaisa, da rishin manta ƴan uwa waɗanda suka shafi uwa ko uba. Da yin haka ne Allah ta ya ke samu rayuwa albarka, ya ba mu aminci, ya ba mu zaman lafiya. Zumunci abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwa. Kan mai yarda ya mutu, kakka yarda ka kashe zumuncinka da ƴan uwanka, sai ka fara cikin tsinuwa Allah. Allah ya ce wallazina yanquduna ala Allahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na. Waɗanda suke kata zumunci, Allah ya ce waɗannan tsinuwar Allah ta tabbata a gare su. Wanda yake yanke zumunci ya ce ba ruwan shi da ƴan uwan shi, ko kuma aikin shi ya nuna bai bari ba, amma ba ya zuwa gurin su, su ma ba su zuwa gurin shi, san ko ba da shi da su kama ba ƴan uwan juna ba, to wannan ya faɗa cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya ce ba ya saitu in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Allah ya ce waɗanda suka yanke zumunci, Allah ya tsine musu albarka. Saboda haka kai ƙoƙari ka zamanto daga cikin masu sadar da zumunci, domin sadar da zumunci ibada ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koya mana ita. Zumuncin ka da musulmi, ƴan uwanka ne na jini musulmi, ƴan uwanka ne na jini arna, ka sadar da zumuncinsu. Yahudawa ne, Nasarawa ne, Maguzawa ne, ba su da addini, ba su ma yarda akwai Allah ba tsakaninka da su, akwai ni, akwai sadar da zumunci, ba sai da musulmi da musulmi ba. Ƴan uwanka waɗanda ba addininku ɗaya ba, jini ya haɗa ku, to suna da haƙƙi a kanka kamar yadda kai ma kana da haƙƙi a kansu. Kasu zo ranka ka kore su, kakka ce kai za ka zuwa wurinsu saboda makiyan Allah ne. Da ƙiyayyarsu ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ce a sadar da zumuncinsu. Saboda kaga sadar da zumunci abu ne mai muhimmanci. Addini ya raba, amma kuma duk da haka na Allah ya ce ni a yi shi, kar a yarda ya ɓaci. Domin garin sadar da zumuncin ake yaɗa addinin musulunci. Kake yada addininka, kake gwada waɗanda ba addinin ka suke ba cewa addininka yana koyar da halaye masu kyawu. Domin sadar da zumunci yana daga cikin ɗabi'u kyawawa, yana daga cikin ɗabi'u masu kyau. Lokacin da Sabu Sufyan suka yi balaguro zuwa Sham, sarkin ƙasar Sham, sarkin Rom ya tambaye su, me me yake annabinku da me yake umarninku? Ya ce yana umarninmu daga cikin abubuwa, ya ce wasilatul arham. Yana cewa mu zan ki sadar da zumunci. Kaga lokacin ka zumuncin sahabbai zumunci ne mai garwayi, zumuncin musulmi da musulmi, zumuncin musulmi da kafiri. Amma duk da karan manzala yake cewa a sadar da zumunci. A sadar da zumunci dabi'a ce mai kyau wadda duk wanda yake so a kara mai rayuwar shi, a sa rayuwar shi albarka, manzala yake sadar da zumunci. Kana so ka rayuwa mai tsawo, mai albarka, mai daɗi, mai cike da farin ciki da kwanciyar hankali, to ka rinƙa sadar da zumunci. Kana ji zuwa wani yanki lokaci bayan lokaci, a bar manta ƴan uwa. Wa sallu bil layli, kuma ku tashi ku yi sallah da daddare. Wan nasu niyamun, a lokacin da mutane suke ta bacci suna kwana, ko kuma sai ku tashi ku yi ta sallah kuna bauta ma Allah subhanahu wataala. In kuka yi waɗannan abubuwa guda huɗu, tadkhulul jannata bisalam, za ku shiga aljannan Allah subhanahu wataala da aminci. Allah ya ce udkhuluha bisalamin aminin, Allah ya ce ku shiga aljanna da aminci kuma kuna amintattu. Za a shiga aljanna ba ruguwa, wani ba zai yi ma wani ciwo ba, ba faɗa. Za a shige ta saboda masu hankali ne, waɗanda suka fi kowa hankali za su shiga aljanna. Amma yanzu sai ka ga muna neman aljanna za mu shiga masallaci, wani na tura wani, muna neman aljanna wurin hita daga kabura, muna ta ana turan mutane, kuma an sako masu motara, an sako su, za ka ga abin kamar yaki. Mutane ba kuna tsuwa, ina ne zan ba wani wanda gawa ya kirki ba, me da sauri ne ba, ba kun yi to kun bar wurin gawa ba. Bakin mun makabar ta kuke, amma kaga mutane malam ba na tsuwa, waɗannan wurare ba na cikin su, ba ina zan tsuwa. To ya kamata waɗannan wurare da suke haɗa mu, wurare ne na neman lada, na neman albarka, na neman gawa da duniya lafiya, ya kamata mu zange na tsuwa a ciki. Haka in za a yi da kaga mutane ana ta karaniya, haka in an taso mutum nawa ake karewa, mutum nawa ke gocewa, mutum nawa ke samun targaɗi. Kuma yanmu yanmu za mu taimaka wajen neman lada, amma muna shi ba kan mu ciwo. Yaro nawa aka bige, kai mutum nawa aka kashe, sakamakon rashin hankali da rashin gaban da muke nuna, kuma wurin ibada samu. Ai ya ibadar nan mun san ma mu yake mu lokaci neman wurin ta. Mun ta neman yarda Allah bari, mun kare azumin Ramadan, muna murna muna farin ciki. Amma kuma sai mu bige wani saboda farin ciki. Shi wani ran nan farin cikin shi ya kare. Wani daga ranan nan ka hinda mai farin ciki, shi kenan ya zauna gida. Daga wannan kare shi kenan. Ba ya kara tashi. Ko ya tashi to da sandala zai tashi. Kuma daga nan sai ga wani ciwo ya shiga jikin shi. Duk dai zai sanadiya. Za mu yi hakuri ba. Mu ba za mu yi tsara kanmu ba, sai an tsara mu. Kuma wani ya zo ya ce tsara mu, sai ga mun ce a ina ruwan da mu. Ko ba haka ba. Mutum da yake hada da ƴan magani masu shirya a mutane abubuwan su. To anya, mu da muka yi da wannan rashin hankali tsakaninmu, anya mu ne za mu shiga aljanna bi salamin amini ne kawai. Aljanna za a shiga ta ba ruguwa. Allah ya ce ku je ku shiga. Za mu zuba da gudu ne. Cikin hankali za mu tafiya. Tsaf. Amma ba sai mun yi hankalin a nan. Mun yi hankalin a nan duniya, to ranar lahira ma za mu je a hankali. In ba haka ba mun hana kanmu tafiya aljanna kenan, saboda wurin natsuwa ba mu da natsuwa. Allah ya kiyaye. Wa ruwa min hadithi Abi Hurairah tawaffu'an, kuma rawaito daga hadisin Abu Hurairah maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da al-fariḍa, mafificiyar sallah bayan sallar farilla salatul layl, ita ce sallar da ake da daddare. Duk sallolin nafila da ake yi babu sallar da ta kai qiyamul layli, sallar da na farilla wurin Allah bayan sallar farilla. Duk nafilbili duk farillarsu da kai da darajojinsu, to ba su kai daraja ba, saboda mi? Saboda su duk cikin hawancinka kake yinsu, duk ba cikin bacci kake yinsu ba, da rana ne. Kuma za ka yi qiyamul layli, lokacin kwana ne, lokacin huta ne, zaka har idanun ka kwana ka ce bari ka tashi ka huta ma Allah. To kaga ba za a cin musu ba. Wallahi da yake tara da falala, da sai yake inda ba lokacin kwana bane. Ragowin da yake gaban sallah azhar ba kajin kwana, bayan sallah azhar ba lokacin kwana bane. Bayan magriba, bayan isha'i kai sai duba lokacin kwana bane. Amma nan tsakar dare ne, ƙarfe 2 ne ko ƙarfe 3. Ko ƙarfe 4 ko 5 ƙarshen dare zaka tashi. Ko ba haka ba, sai ka wanke idanunka. Kana yin magana a wajen idanunka ruwa. In ma abin yake sai ka yi wannan littan ka dora. Ka sha ka girgije. Sannan jikinka ya saki. Kaga da lokaci ne na hutawa, in ka bi mai jikinka ka bai mai sharrin shi nan sai ka koma kai kwancinka. Sadaka kenan yin sallah wannan lokaci ya zamanto ya fi kowace sallah farilla bayan sallar farilla. Wali Tirmidhi, Imam Tirmidhi yana da riwaya an Bilal Marfu'an, ya karbo daga Bilal Marfu'an. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi qiyamil layl, ina horanku da tsayuwar dare. Ku zan kiyin tsayuwa ta da daddare kuna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu da'abu salihin, domin qiyamul layli dabi'a ce ta mutanen kirki. Qablakum gabaninku, mutanen da suka gabace mu, al'ummomin annabawa waɗanda suka bi annaba da kyautatawa da ladabi da biyayya, su ma suna raye da ranansu da qiyamul layli. Saboda dabi'a ce ta mutanen kwarai. Kanku yarda kuma wannan dabi'a ta mutanen kwarai ta kauce muku. Wa inna qiyamal layli, kuma lalle tsayuwar dare da ake ta bautan Allah, muqarribatun lakum ila rabbikum, mai kawo ku kusaci zuwa ga Allah mahaliccinku. Mana qiyamal layli tana sa mutum ya samu mi ya samu kusancin Allah subhanahu wa ta'ala. Mukaffiratun lisayyi'ati, kuma mai karkarewa ce ga zunubai. Idan kai qiyamal layli za ka kara kusanta Allah subhanahu wa ta'ala, sa'annan kuma za ka sa zunubanka Allah ya maka gafara su. Wa manhatun, sa'annan kuma qiyamal layli ibada ce wadda take hadawa anil ithmi, daga zunubi. Mana tana taimaka maka akan ka nisanci zunubai, ka nisanci aikata laifuffukan da Allah ta'ala ya hana aikatawa. Wa maqradatun lidda'i, sa'annan kuma qiyamul layli mai kora ce ga cuta anil jasadi, daga jiki. Mana tana sa cututtukan da ke jikinka Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ka da su. Mana yana daga cikin abin da za ka nemi magani da shi wurin Allah, musamman cututtukan da suka yi wuyan magani. Likitoci sun yi ba samu lafiya ba. Su ba masu magunguna na gargajiya da masu magunguna na rukiya, duk an yi Allah ya sa ba dace ba. To ga hanya daga cikin hanyoyi, ba ce akai kanka likita ba ko kanka ce wurin masu gargajiyan magani ba, duk kai. Sa'annan kuma ka kara, kai amfani da qiyamul layli kai tawassuli da ita akan ciwon da ke cikin jikinka, Allah ya raba ka da shi. Insha Allah Allah zai raba ka da shi. Allah ya raba mu da cututtuka gaba daya. Wa ga hadisul kaffarat, a cikin hadisin kaffarori wa darajati, da kuma hadisin da yake bayanin darajoji. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wa min ad-darajati, yana daga cikin darajojin da mutum zai samu, ibu'amu ta'am, ciyar da abinci. Mana yana daga cikin abinda zai sa ka samu ɗaukakar daraja wurin Allah ranar al-kiyama, Allah ya ƙara ma girma cikin aljanna, shine ka riƙa ciyar da abinci. Kullum ka ciyar in kana da dama, ko duk sati ko duk wata ko duk shekara, ka ba mutane abinci, ka lallaba musu abin da ya saukaka. Shinkafa ce, masara ce, dawa ce, hatsi ne, abin da ya saukaka ka lallaba wa mutane. A'a, dafawa za a zaki kana yi dogo mutane suna ci, ko dafa za a yi ana lallaba wa mutane ana sadaka da shi, ko waina ce ko kosai ne, dukkan abin da yake abinci ne, in ka ciyar da shi za ka ƙara daraja wurin Allah subhanahu wataala. Wa qimmatul kalami, da kuma daɗin magana, magana mai daɗi. ita ma tana daga cikin abinda ke sa ka safa daraja wurin Allah. Magana mai dadi, ka ga ba mutane magana mai dadi, ba magana mai zabi ba. Ina daga cikin magana mai dadi koyar da mutane addini, umarnin mutane da aikin alheri, da kuma hana mutane daga sharri. Wannan duk magana ce mai dadi, saboda abu ne da Allah ya ce a yi. Haka ma zancen da za ka yi da mutane, ka gaya masu magana mai dadi. In za ka ma mutane wa'azi, ka yi masu wa'azi mai dadi, ba ka ruwan kana wa'azi kamar kana zagin mutane ba. Ka gaya masu magana ta kwanciyar hankali, wanda za ka kwantar masu da hankali, kuma su fahimci saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyarka. Wannan yana cikin dadin magana, kuma haka ma mu'amala da kuke da mutane yau da gobe, hira da kuke da mutane, ka yi magana mai dadi. Kan ka yi magana mai zahi, magana mai kaushi. Magana mai kaushi tana kawo kiyayya tsakanin mutane, tana kawo reyi tsakanin mutane, tana sa wulakanci tsakanin mutane. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Da ka kasance mai kakkausar magana, mai tsahin magana ne, dan sun gode sun murka. Amma saboda kana da daɗin magana, kowa so yake kusance ka, kowa ba ya sa rabuwa da kai, kowa in ya zo majalisar ka ba ya so a tashi, in aka fara magana ba ya so a bari. Saboda daɗin magana annabi sallallahu alaihi wasallam, magana mai daɗi tana da muhimmanci. Gani ba Fir'auna cewa shi Allah ne ma, amma Allah ya ce ma annabi Musa da ɗan uwan shi annabi Haruna, ya ce in kun je fa qul lahu qawlan layyina, ku gaya mashi magana mai taushi. Kar ku zarge shi, kar ku gaya mai baƙar magana. Fir'auna ba, wanda duk kafircin mutum a duniya ba zai wuce Fir'auna ba, da yamma dai ya yi kafircin dai, to sai dai su zama tagwaye da shi da Fir'auna. Ba wani kafirci da za ka yi ka cimma Fir'auna. In ba ka wuce shi ba, to sai dai ka tsaya ɗan uwan shi, ko kuma ka zama ƙanan shi, kuma ba za ka yi irin nashi ba. Musanin da ce shi ne Allah. Ɗan ƙarshen kafirci ke, ana rabbukum lalanci, ni ne Ubangijin ku Allah mafi ɗaukaka. Kuma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san kuna da wani Allah ba wanda ba ni ba. Kuma ya ce yana so a mai dogon gini ya reka ya ga ina Allah yake. Kafirci ga yanayin iri iri, amma duk da haka Allah ya ce maka je wurin shi a gaya mai magana mai taushi. Magana mai taushi shi ne fa qul halaka ila ta zakka, Fir'auna kana so ka tsarkaka, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, in shiryar da kai zuwa ga Allah ba hajjinka ka samu tsoron shi. Shi ne magana mai dadi da aka ce a gaya mashi. Ka ga ba ce mai kai Fir'auna kafiri ne ba, ko ba haka ba? Kamar yanda za ka samu wasu mutane masu wa'azi da faɗakarwa irin su Fir'auna, in suka je ga gari, to in suka tashi mai irin su Fir'auna za ce ina masu cewa kaza arna ma ku zama kafirai tsinannin Allah. Da wancan aki in ya ji zahi, masu cewa kaza shi ke faɗin kaza, saboda in ya ji zahi ya zo. Kaga nan ba daidai ba ne, bayan da aka ce ka kira wanda ka samu saɓani da shi da irin waɗannan kalmomin masu zahi, azumi ma lallashin shi za ka yi. Ai, duka ma wada Bahaushe ya ce ba. Saboda haka sai ka duka mashi, ka yi wurin shi ma da sunan cewa ka zo yin wa'azi. Allah ya sa mu dace. Wa an taquma billayli, kuma ka tashi tsaye ka yi ibada da daddare. Wannasu niyamun, mutane suna ta kwana. Sahihu al-Bukhari wa Tirmidhi, Imam al-Bukhari da Imam al-Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma suka inganta shi. Wa rawa Tabarani, Malam Tabarani ma ya rawaito an Abi Darda daga Abu Darda radiyallahu anhu marfu'an. Magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce thalathatun yuhibbuhum Allah, mutane guda uku Allah yana son su. Wa yadhaku ilayhim, kuma Allah ta'ala yana yin dariya zuwa gare su. Wa yastabshiru bihim, kuma Allah ta'ala yana wato bishara da su fa zakara minhum cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi alladhi lahum ra'atun hasna mutunan da yake da mace kyakkyawa mace mai kyau muna gani ko mace mai kyau ya bare dan mutane su gani sallallahu sai mai kyau kazan ba wani haka ce abin ce yani to sai gane na ka saka ba wa firashun hasanun sa'annan kuma yana da shimfiɗa ita ma mai kyau kyakkyawar arziki bari mu bar ce ya kai kyakkyawar arziki wa yaqumu min al-layli sai tashi a cikin dare wa yaqulu Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yadaru shahawatahu ya bar sha'awashi fa yadhkuruni sai ya zanna yana ganawa da yana ambatuna walau sha da ya ga dama la raqada da ya kunce shi tare da matar shi mai kyau kusa shi bar shi mai kyau amma ya bar shi bar mai kyau ya bar matar ta shi mai kyan arziki yanzu ya gana da Allah subhanahu wataala to kaje abin da yasa ya malle ne take da falala wannan ba sai mutunan da yake da auri wannan falala cikin mutanen nan guda uku da Allah ke so sai mai aure wala ka kai cindo saboda ka za ka samu lada amma dai ban da wannan falala saboda ba sani ba in kana da ba ya kare saboda baka da kowa ne maganin kwanci ba daga tashi amma idan mutum yana da iyali to nan da ake gani imanin mutum yawwa musamman amarya ce kwanakin amarci kwanakin angwanci satinta daya satinta biyu ce ta tashi cikin dare ta ji ba ka kusa da ita ko ta kwana ga sai ta kankacin gefe karata da ta kuka tana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala to in kai haka ka shiga soyayya Allah subhanahu wa ta'ala Allah na son ka Allah na kaunarka wa bil musnad ya zo a cikin musnad ani bin mas'ud marfu'an shi ma ne daga Abdullah dan mas'ud marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiballahu min rajulain Allah ta'ala ya yi mamakin mutane guda biyu mamaki ne da ya dace da girman Allah ba dan bai san abin ba Allah ta'ala ya fa'alu ma yasha yana abin da ya ga dama saboda halitta ta shi ce rajulin na farko shine mutanen da sawa ya tashi shine qama muna gane ku sara ma'anarta shine qama sara bisai sara ya yi tafiya bisini da sin sara ya kasance da sa to nan kuma an ce mi sara sara an wita'ihi ya tashi daga shimfidar shi wita' shine shimfida kamar firashi ne wani hafihi da kuma da rashi ana sanyi da bargon shi yana lullube musa matalar shi ya lullube yana jin gobe mai daɗi yana bacci shi kawai yana ɗan farkawa ka sai ga ƙarfi uku da rabi ko hudu a sanyi yana yi da kai in ce wannan kwanan ta ce gaya mutum can aljanna mai yi da shi ba dai nan ba ya samu waƙi ya ce kun fidduja ka tashi a cikin dare ka rabu da komi ga karanta maganar Allah subhanahu wataala ban ba mamaki wannan baccin da baka tashi ba tana yiwa daga shi aka ɗauke ka sai cikin ƙasa an ɗauke ka daga matala mai taushi da bargo ɗan libi kana lullube cikin shi ke ban ciki za a lullube ka zuwa ba sallah daga nan sai ƙasa fayyacin itace da bululuwa da abin nan tukunyoyi wanda aka kwakwashe su ne za a lullube ka da su ka kwanta ƙasa da matashin kai ga turbuwa daga nan kuma shi kenan ba kai ba tashi sai ranar da Allah ya ce a busa ƙaho ko kaga kai kwanan awa huɗu da rabi awa biyar ya isa kuma a tashi kuna gane ko to mutanen da ya tashi ga shimfiɗa mai kyau ga bargo mai kyau shine lihaf amma nihaf asalihi shine dara dara dai wannan wanda zaka lullubewa da ita in ana zafi in kana karkashin hasken wata kana dan yin sanyi sanyi bayyari zakari iyalin shi wahibbihi da kuma masoyin shi ila salati ya tafi zuwa sallar shi ragabatan fi ma indi saboda kwadayi ya samu abin da ke wuri na inji Allah wa bayyari fi abana kuma ya zuwa cikin hadisin abana an anas daga anas ar-rabi'ata daga rabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da mun ce Allah su kare tabbata a gare shi kare yace thalathatu mawaqin wurare uku la turaddu fiha ad-da'wa ba a bayar da addu'a a cikin su wurare guda uku in kare addu'a Allah subhanahu wataala zai karba addu'a ka a ciki wuri na farko shine rajulun yakunu fi barriyatin mutumin da zai kasancewa a cikin daji aitho la yarahu ahad inda babu wani mutum da ke gani shi sai Allah wa yaqumu sai tashi sai fa yusalli sai yayi sallah wa yaqulu Allahu li malaikati sai Allah ta'ala ya ce wa malaikun shi alima abdi hadha wannan bawan nau ya san anna lahu rabban yaghfiru dhunuba cewa yana da ubangijin da yake gafara zunubai fanduru ma da ya tulubu ku je ku diba ku ga me yake ruku a bashi wa taqulu al malaikatu sai malaiku su ce ay rabb ya allah ni baka ya tashi wannan wurin da yana neman yardarka wa maghfirataka da kuma samun gafaraka fa yaqulu allah sallallahu ta'ala ya ce ushidukum ila sanya ku shaida anni qad ghafartu lakum cewa na gafarta mashi wa raditu anhu kuma na yarda da shi a shi kawai ya tashi ba abin da yake so sai sabai ya dala da gafaran Allah wannan shine kololon imani sabon shi da yana abin duniya ya sa in Allah ya yarda da kai ya gafarta maka to abin duniya me kuma wurin Allah wannan sune abu masu zuwa da wurin Allah ka sabai su to kuma me zai da Allah baka wulakantattar duniya da bata kai ta kawo ba na biyu wa rajulun yaqumu min al-layli mutumin da yake tashi a cikin dare fa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala ce alaysa qad ja'altu al-layla sakanan shin ba na sa dare ya zamanto lokacin kwanciya bane lokacin hutawa bane me ya sa wannan mutumin ya tashi cikin dare mutane suna ta kwana wannan ba kuma ba na sa bacci su ba ta ya zamanto hutawa ga rayuwa ba ya Allah na wuku wa ta'ala lakum al-layla libasan man nauma suratan wajalan nahara yushura Allah ya sanya kwana gare ku yanzu ba to yana yake muku duk wata gashiya duk gashiya da kai da ka zo ka samu ni ka kwanta ka samu awa hudu biyar ko farkawa kai za ka yi jikin ka diya sai ko da kwanan bai ishe ka ba za ka ji dai yanzu babu sauran gashiya sai dai sauran kwanan ka dan koma ka mace ko ba haka ba amma dai kwana yana da yake maka duk wata gashiya da kai in dai an samu kwana isasshe kuma babu wata damuwa a ciki babu wani abu da yake damunka yake rabawa hankali biyu kana son kwana kuma kana son wannan tunanin to za ka yi kwana mai daɗi to Allah ta'ala zai ce mabawan da ya tashi a cikin dare shin ba na sanya dare ya zamanto lokacin hutawa ba fa qama abdi ya la yusalli sai bawa na ya tashi yana sallah ya lamu anna lahu rabban ya san cewa lalle yana da Allah ya ghafiru dhanba wanda yake gafarta zunubai wa yaqulu Allahu li malaikati cha Allah ta'ala ce wa malaikun shi unduru ma da yatlubu abdi ku je ku diba ku ga ni ba wa na yake ruwa ba shi fa taqulu al malaikatu sai malaiku su ce ma Allah ay rabb ya Allah ba ni ci ridaka wa maghfirataka yana neman yardarka kuma yana neman gafarka fa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala yace ushidukum ina shirin da ku an yi qad ghafartu lahu shi ma na mashi gafara wa bi to an kuma ya na yarda da shi Allah ya sa mu dace abin da muka faɗi ne dai to ba mu dawo kuskuren da muka yi Allah ka yabe wannan amin na'am
ce wannan yace ko kana so ayi nasiha kan zaman lafiya da kuma samun zuriya ta gari
kuma nasiha ko addu'a yake ne wato to ya ce na soyayya ne sai akan zama lafiya da kuma samun zuriya ta gari to ya ba ku don lafiya kuna wada Allah ka ba mu zaman lafiya
amin
zaman lafiya da mutunci shi Allah ka kara mana
amin
Allah ka kara mana wadanda suke cikin tashin hankali kuma Allah ka zaunar da su lafiya daya kuma ka ba mu masu albarka
amin
ka ba mu wadanda za su amfani kan su su amfani mu su amfani addinin mu da kasan mu da al'ummar mu gaba daya
amin
na'am
mana ki mutun ne ake min shi bashi sai wanda yake min su kudin sai yace yake ce masa matakar da yana raye bai yafe masa ba amma in ya mutu to ya yi to ya yi wannan ga yafe
ta mutum da yake bin mutum bashi sai ya ce mashi in dai da ranka sai ka biya amma in da Allah ya baka cika wani abu maka wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau ko mutuwa ba ta zai yi maka zai ka da biya ce mai kyau na'am
Allah ya ce mutum da matarsa ta tambaye sa da cewar ya sake ta sai kuma shi sai ya ce mata ta saki kanta to idan ta zaɓi sakin wai sakin halatta ya yi
mutum da ya yi matar shi ta ce sake ta ya ce a sai dai ki saki kanki yake nan ta kuma ta ce ta saki kanta shi ke mana ya ba ta dawar cewa in kika ce za su je jikin sa kowa shi kenan za su
kuma ce mallam ya kamata ya halatta mutum ya yi ma mahaifiyar shi nasiha game da kisa ta mu ba mahaifinsa ya halitta mutum ya yi ma mahaifiyarsa nasiha game da kyautata ma mahaifinsa
yana tambaya ko ya halitta mutum ya mamashi nasiha a kan kyautata ma baban shi ya halitta mutum nasiha ake cikin ladabi da biyayya cikin girmamawa ba sai ka ko da yafi na take ba kanta ce ne maka albarka kyau da shawa ne kai mata nasiha cikin hikima da ladabi da biyayya ta kyautatawa shi ke nan ai ta san abin da take yi haka ake yi mara yi da yamma ba bai shi ko mamman shi da sai amma ba cikin fushi da bacin rai ba ba cikin rini ba ba da ba kama abokinka ba wanda za ka tara mutane haka kana masu hada ba kana masu a su wannan manya ne cikin ladabi da biyayya da girmamawa ake musu nasiha in sun karba alhamdulillah in ba su karba ba kuma sai ka kara samun wata dama kuma ka kara musu Allah subhanahu wataala ya sa su fahimce ka su yi aiki da abin da ka gaya musu namu
wannan ya hukuncin wanda ya yi azumi da ya yi buɗe baki da waya a da haramu ko kuma yin safar da abin haramu ya hukuncin azumi
ana tambaya wai me hukuncin mutumin da ya buɗe baki ko safar da abin da yake haramu azumin shi ya yi laifin haramu yana nan kan shi duk wanda ya buɗe baki da abin da yake ba ya da kyau ba halal bane da Allah ya halatta mashi ba ya fara shafan azumin shi amma dai laifi yana nan na haramun da kai shi kuma azumi daban yake Allah ya kiyaye
ta ce ma da ce yana son karin bayani game da wai sallar tarawih a goma na ƙarshen ramadan da wasu ne'omi wasu kuma ba su yin abin da ya dace
wasu
ba su yin abin da ya dace don wasu yana gawa su darajanta wannan kwa nemona
a yanci ga kowalai su waɗanda goma na ƙarshe watan ramadan ibadodin da ake ba su girmama su to Allah ya sa su ji nasiha cewa su girmama waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki ne masu daraja masu girma wurin Allah subhanahu wataala da bai kamata musulmi ya wasa da su dama ce da Allah yake baka na ta nan shekara ana baka wata shekara ba za a yi da kai ba to shekara da ta wuce mai kai kayan da ka tafi ba lalle da kai ba na baka nan to ta bare ya kai da ta bare wacce ya kai ta bare bare wacce ya kai haka dama shi yake ba kai in ka gyara dan kanka
Ana ce wacce ce ji nake zo mata sai kuma ya duke kuma sai ya dawo yace a halin sallar tawi
mace ce ji nake zo mata sai ya dauke kuma sai ya dawo alto yini ne inda shi ne kai in ya dauke shi in ya zo shi kenan in ya dauke kuma akwai wanda yake za tsitsitsi in ya dauke bata gan shi ba sai ta sallah sai ta bayar shi ta bayar lokaci mai dawo kuma can an juma ya dawo kenan duk sallar da ta samu kanta sai ta yi a lokacin babu shi ya dauke dab ta bayar auri kuma bata same shi ba can kuma bayan ta gane sallar ta yi salloli kuma sai ta gan shi kuma kusan wata sallah sai ta bari kuma akwai wanda yake ma haka nan yana tsitsi yana daukewa na dawo wata sai ta yi wata yana mata wannan abu na'am
sai malam mutum ne an ka tambaye salloli na ran kwana biyu to wuce wato ya yi sallah azhar sai ya la'asar bayan ya kare la'asar sai ya zo ya rama wannan salloli na kwana biyu to bayan haka ne sai ga wai kamar akwai kuskure a ciki yace ya malam ya zai
wannan kuskure mutum ne aka tambaye shi sallolin kwana biyu sai zo ya azhar ya la'asar sai ya tashi da wannan sallolin ya yi su ko sai ya gane ko akwai kuskure wani kuskure ya gane ciki a nan kowa na biyan shi ta irin wannan ya kai sallolin nan da ke nika shi ke a kuma wasu malamai sun ce kana yi kowace sallah kai ya kowata an kwana biyu da kai gobe shi ke nayi in yau kai sallah biyu gobe ma sai kai sallah biyu na kwana biyun ka gama da su kenan kullum bi da kake yi ɗaya ta yauce ɗaya ta jiya gobe ma an kai sai ta gobe ce ɗaya ta shekara jiya ba shi ke nan ba in kana da kuma sai ka tattara su in kana da kwari ga jikinka raka a nauce za ka yi raka a 30 da nawa 30 da burbu ba wata gajiya in ka zo a zawar ka yi ta sarrance la'asar a sarrance magariba yadda ake yi kuma da lokacin da kake rankon su isha'i ma haka nan asuba ma haka nan kuma ka kawo sauran haka kare na'am a kira sallah
na mata da kuma tsarki na maza da mata
ya ce yana so a masu bayani dangane da sallar jami'i ta mata sallar jami'i ta mata ana yin ta mace ta jagoranci mata ba tare da ta shiga gabansu ba ta shiga tsakiyarsu ita ce limamiyarsu sai dai ta ɗan hito daga cikinsu kaɗan ba tare da wani ya gane cewa ita ce limamiya ba sarki kuma ita ce a yi magana sarkin maza da mata ai duk guda ne sarkin bauri sarkin bayan gari da abu guda ne wanda bayan gari ya kama shi to ya kamata ya wanke ya tsaftace kuma Allah ta'ala ba ya san mutum ya zo ibada da najasa ga jikin shi haka ma sarkin bauri haka sarkin janaba sarkin jinin al'ada sarkin jinin biki da sauransu duk waɗannan abubuwa ne da ya zama wajibi mutum ko mace su tsarkake jikinsu daga wannan najasa din Allah ya sa mu dace wannan na ba addu'a shi ma yace yana so ya fara kasuwanci yana roƙo Allah ta'ala ya sa mai albarka cikin kasuwancin da zai fara Allah ya sa mana albarka gaba daya
amin
ya mana bukatun mu gaba daya
amin
sababu lafiya da abin da lafiya za ta ci
amin
ba mana asiri duniya da lahira
amin
Allah ka yi mana laifuka mu gaba daya
amin
Allah ka kawo arziki a cikin kasar mu
amin
ka kawo alkhairi a cikin kasar mu
amin
ka kawo albarka a cikin kasar mu
amin
kara mun hadin kai Allah
amin
Allah ka kara da kai musulmi ya Allah Allah ka kara da kai yan kasan mu ya Allah
amin
Allah ka raba mu da rikici ya Allah
amin
rikicina ya Allah
amin
Allah ka fitar da hankalin mu ya Allah
amin
dan bindiga da yan ta'adda da tsagiran mu wadanda suke tada wa da hankali Allah ka shirya su ya Allah
amin
Allah ka kawo ƙarshen tsagiran tun su ya Allah
amin
Allah ka kare mu daga shi ya Allah
amin
kare mu daga bala'in su ya Allah
amin
Allah ka raba su da su wannan bala'i da suke ciki ya Allah
amin
wannan sai mu Allah ka kare mu da su ya Allah
amin
gabacin kasan mu da yammacin kasan mu ya Allah
amin
arewacin kasan mu da kudancin kasan mu ya Allah
amin
Allah ka kare su daga haram ba wannan yin bindiga da yan ta'adda ya Allah
amin
kare su ya Allah
amin
kare musu gaskiya da rukun amana
amin
Allah ka sa su tsare mana kasa tsakanin su da Allah ya
Allah
Allah kada ka bari hada baki da su da ba hirgi tsawa da
amin
Allah ka jiro kun ya Allah arzikin da ke cikin kasan mu kwance ya Allah ka hiddo mana shi mutum amanin shi ya Allah
amin
Allah ka bayyana mana shi mutum amfani shi ya Allah
amin
Allah ka sa mutum amfani shi ya Allah
amin
daga shugabanni har talakawa ya Allah
amin
Allah ka hiddo mana shi mu bar zaman banza ya Allah bar zaman kashe wando ya Allah mu samu aiki da kasuwanci masu albarka ya Allah
amin
Allah ka kara mu musulunci da albarka ya Allah
amin
wadanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su ya Allah
amin
Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah
amin
ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka shirya mana su ya Allah
amin
Allah ka shirya da ƴaƴan mu ya Allah
amin
matasa wadanda suke mugayen halaye na sace-sace ya Allah ka kawo ƙarshen wannan bala'i da suke ciki ya Allah
amin
a cikin wadannan kwanaki suna yawan girawa gidajen mutane
amin
suna fafasa shaguna ya Allah Allah ka tsaida su ya Allah
amin
Allah ka kame hannayen su ya Allah
amin
Allah ka ba su aiki mai albarka ya Allah
amin
ka raba su da shayi-shayi ya Allah
amin
wadanda shine ke injiza su su yi wadannan aika ya Allah
amin
Allah ka shirya da su ya Allah
amin
Allah ka kame hannayen su daga cutar da bayan Allah
amin
Allah ka sa su gane cewa wannan cutarwa ce ba amfani bane ya Allah
amin
Allah ka sa su gane cewa rayuwa ba ce ba kunci ake yin ta ba ya Allah
amin
rayuwa ne man ta ake yi ya Allah
amin
Allah ka sa su gane ya Allah
amin
Allah ka gane da su ya Allah
amin
Allah ka ba su aiki mai albarka
amin
Allah ka kawo aiki a cikin kasar nan da za a kwashe su gaba daya a watsa su a ciki ya Allah
amin
domin su amfani kan su da iyayen su ya Allah
amin
duk ko mai Allah
amin
Allah ka tsare mana dukiyoyin mu ya Allah
amin
ka tsare mana gidajen mu ya Allah
amin
tsare mana wuraren ibada mu ya Allah
amin
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين